sa biyo mana wala baba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau kwanan wata 16 ga watan Ramadan shekara ta 1442 hijriya, wanda ya dace da 28 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Zamu dora kai inda muka tsaya yau, zamu tashi sabon darasi mai suna matan aljanna, sifofin matan aljanna. Da mun gama bayani akan mata ƴan wuta, Allah kiyaye mu. Yanzu kuma zamu shiga aljanna insha Allah ta'ala. Mu kewaya mu je mu dawo mu gani wani aiki ake yi a samu gidan aljanna, kuma waɗanne sifofi ne Allah tabaraka ta'ala ya tanadarwa matan da za su samu shiga aljanna. Allah ka datar da mu, Allah ka sa dalilin wannan karatu kai mana rahama, ka ji kanmu, ka ba mu rabo a wannan babban gida, wanda duk wanda ya zo duniya aikin da yake yi, fatan da yake musulmi dai, ya mutu ya shiga aljanna. Aljanna za mu yi bayanin sifofinta yanzu, abin da ke cikinta da yanda yanayinta yake, don a daɗa ƙara shauƙi da ƙoƙarin ibada wajen samun shiga wannan gida. Malamai suna cewa akwai abin mamaki ga ɗan adam da ya bari ya halaka ya mutu bai shiga aljanna ba, kamar yadda kuma kodayake suka ce ba mamaki mutumin da ya halaka bai shiga aljanna ba, amma abin mamaki ga mutumin da ya dage ya ta aiki ya samu shiga aljanna. Dan kam lallai sai an fafata, sai an yi da gaske wannan gida, wannan tanani da Ubangiji ya yi, wanda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi a cikin gidan aljanna, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. A cikin gidan aljanna akwai abinda ido bai taba gani ba, abinda kunne bai taba ji ba, abinda bai taba darsuwa a zuciyar dan adam ba. Ya wuce tunaninki, aljanna ya wuce lissafin wani mai lissafi. Aljanna haske ne da yake yaduwa, ba duhu a gidan aljanna, ba a san duhu ba a gidan aljanna. A nan duniya ne ake fama da duhu, da kunne-kunnen fitila da jone-jonen wuta, amma aljanna haske ne. Manya-manyan gidaje ne, benaye iya ganinki, aka ce beni ɗaya a gidan aljanna, beni upstairs. In kin ɗaga kanki kika kalla kamar yadda zaki hango tauraro a sama, haka zaki ga gidan mutum ɗaya haske. Wani gidan mutum ɗaya ne, tsawonsa ya kai inda tauraro yake. Gidaje ne, manya-manyan gidaje, ba na wasa ba. Allah ya riga ya tanadar sunan ne kawai ya yi iri ɗaya da gidan duniya, amma kamar su sai an shiga an gani. ‘Ya’yan itace a gidan aljanna ba za su irgu ba, sannan kuma itacen gidan aljanna, ‘ya’yan itacen ba a nesa suke, sai an sha wahalar cirowa ba. Qur'ani ya ce qutufuha daniya, ‘ya’yan itace da ake cira a kusa-kusa suke, ba wahala. Ba irin bishiyar dibinan garinku ba ne, ko irin bishiyar kwakwa ta garinku, ko mangwaron garinku. Bishiyoyin gidan aljanna itatuwan a ƙasa-ƙasa suke, wanda shi ya fi birgewa ya fi ɗaukan hankalin ɗan adam. Ya ke baiwa Allah idan kin shiga gidan aljanna canja ki za a yi tsawonki a gidan aljanna sai ya kai zira'i 60 wanda shine mita 60 mata dogaye za su zama zamfala zamfala saboda tsawo a wajen mace ado ne da haka Allah da yazo kera matan aljanna in dai kun shiga aljanna to za a ba ku tsawon babanku ne annabi adam wa kana 60 zira'an baban mu annabi adam tsawon sa ya kai zira'i 60 mita 60 a tsaye zamfale ne ya kyau komai naki sai an gyara shi babu korar duniya ba matsalar duniya ba wa komai naki sabo ne amma dai ke din ne kana mu sai ubangiji tabaraka wa taala rabbul izzati mai yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama yanda kuma ya ga dama ya so tabaraka wa taala shekarun ki ba ya ke ruwa shekarun yan aljanna gaba ɗaya daidaita shi ake duk matasa ne shekara 33 ne da wata 3 da kwana 3 kowane mutum shekara 33 da wata 3 da kwana 3 kamar shekarun annabi Isa lokacin da Allah ya dauke shi yayi sama da shi shekara 3 da wata 3 da kwana 3 so duk dan aljanna za a mai da shi sifan afwan shekara 33 da wata 3 da kwana 3 duk dan aljanna malamai suka ce irin wannan shekarun duk yan shekara 30 ne wannan mutum yana cikin ganiyar rayuwar sa kenan wannan ita ce gaba ta rayuwar dan adam annabi Isa Allah ya dauke shi ya sama da shi qur'ani yace wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum basu kashe shi ba basu soke shi ba kamar sa mana kamar annabi Isa din aka kawo suka yi mai abin da suka yi mai amma ba wai hakikatan annabi Isa din bane aka kashe ba shi bane bal rafa'ahu Allahu ilai bari dai Allah ya daga annabi Isa yana sama kuma a ƙarshen duniya zai sauko da haka yanzu mun ji cewa tsawon yan aljanna mita 60 ne shekarun yan aljanna ke yanzu shekarun ki da za a mai dake 33 ne da wata 3 da kwana 3 hakurin ki fa zai canja Allah zai baki hakuri irin na annabi Ayyuba wa Ayyuba inna da rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin yan aljanna hakuri ne da su sai aka dauko kofin hakurin annabi Ayyuba sai a ba su annabi Ayyuba shine mutumin da ya rayuwa cikin kunci cikin hakuri ya daure ya jure ya gamu da ciwo da cuta cutar ta yi tsanani amma da ƙarshe ya roki Allah yake cewa ya ubangiji na gamu da cuta na gamu da ciwo kai ne mai jin kai kai ne mai rahama ka ji kaina kyawun ki fa baiwa Allah a gidan aljanna za a baki kyau irin na annabi Yusuf duk duniya ba wanda yake annabi Yusuf kyau to a matsayin ki na matar da kika samu shiga aljanna kika aiki na kwarai za a kera ki a sake miki halitta a mai da ki kyakkyawa kamar annabi Yusuf so idan da mai gidanki yana miki wulakanci saboda kina da wani munin halitta ko wata matsala to aljanna kam sai dai ke masa yanga ku dage da sallah ku dage da sadaka ku dage da azumi ku dage da zaman aure ku dage da bin iyayenku ku dage da aikin alheri don ku samu aljanna ya Allah ka hada mu da mu da matanmu da iyalanmu a gidan aljanna dabi'u fa kyawawan dabi'u akan dauko kamar kofi din kyawawan dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a baki a matsayin ki na yar aljanna. Ashe cikin taimakon Allah babu wani wanda zai bata wani a gidan aljanna, ba dan komai saboda me, to an bashi to kaje ka dauko wani mana, kaje ka dauko kyamara mana wata kai shine matsalar ka, an gaya maka, an gaya maka wa alhamdulillah. Dan haka wanda aka bashi dabi'a da halaye irin na Annabi Yusuf ai ina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu fada a gidan aljanna kenan, tunda halin irin na annabi ne. Daman so ake a duniya ma wato mu kofi dabi'a sam ko halin sa. Ya ke yar uwana, idan kin tambayi matsayin ki da falalaki a gidan aljanna yaya kike, to Allah ya baki falala kin fi hurul ini ma ke dinnan matar duniya. Inda kika shiga gidan aljanna to darajarki da matsayinki yafi na hurul in, ka amsalin lu'lu'il maknun, ba za mu hada ba. Su hurul in ba su sha wahala a duniya ba, ba a ɗora musu wani nauyi na bauta ba, ko na da'a, ko na ibada, ko mu'amala, ko wahalar gida da hidimar miji, duk ba su san da shi ba. Ke ku ya baiwar Allah, an ɗora miki nauyi na da'a da bin miji da bin Ubangiji da tarbiyyar yara da gyaran gida, da haka wannan wahalhalin da kika yi sai Allah ya yi miki sakayya ya ɗaga darajarki a gidan aljanna, kin fita hurul ini matan da suke ba su taɓa fita duniya ba. Na'am, matan hurul in mata ne na gidan aljanna, kyawawan mata, lafiyayyun mata, yadda Qur'ani yayi bayani, wa hurul in ka amsalin lu'lu'il maklu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun, kamar lu'lu'i suke ya kyau, ga tsawo, ga halitta, duk abin da ka sani ne kyau na dan adam Allah ya zuba shi a jikin wannan mata na aljanna. Dan haka ya zo a cikin hadisi, idan matar mutum ta nan duniya ta bakanta mai, ta bata mai rai, ta ki ta bi umarni da doka, ta sa shi cikin damuwa, matarsa ta gidan aljanna hurul inu za ta ce ke baiwa Allah, ki daina takura masa, ki daina makanta masa, ya kuse ya rabu da ke a nan duniya, ya zo aljanna ya hadu da mu, mu da za mu faranta mai, ba mu san bata miji ba. Matar hurul in bata san bata wa miji ba, bata sani ba. Abincin ki fa naman tsuntsu shine abincin yan aljanna, nama kun san daga cikin naman da yafi kowane nama daraja akwai naman tsuntsu. In ka jefa shi a bakin kamalan sai dai ka ji rukukus rukukus, sai dai ka ji zaƙin nama, kashin tsuntsu ma ba sai ka wahala kana ta wani ɓantararsa ba, da ka haɗa shi da naman ka taune kawai, tafiya zai kawai an wuce wurin. Ba irin kashin bujimi ba ne ba, da in kin yi da in bakin yi da gaske ba sai ya yanke miki haƙori ma tukunna. Ba irin nama ba ne na nan duniya, wani naman ma ka ɗauke shi ka sa a baki yadda ka san tayar mota ka sa a baki, kamar danko ka ta fama da shi, ka ta taunawa ya ƙi taunawa, gudun kar kai asararsa sai ka haɗiye shi a haka ka bi shi da ruwa kawai, aje a daidaita a cikin hanji. Amma naman aljanna la, Allah ya ce wa lahmi tayrin mimma yashtahun, da naman tsuntsu wanda ake sha'awa, ba wai na tsuntsun kaɗai ba ne, akwai kala 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 namomi da yawa da yawa, ga kayan marmari na jin daɗi na morewa, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, kayan marmari sai wanda aka zaba, ga ɗanɗano, ga sha'awa. Ɗanɗanon mutum na aljanna daban ne da na duniya, sha'awar mutun da take gidan aljanna ta fita duniya. Wata baiwa Allah cikin dalibanmu anan take tambaya, tace ai mata addu'a Allah ya jarabe ta, mijinta bai da sha'awa kwata kwata, sun kai wajen shekara 10 amma shi bai san ya nemi mace ba, baya zuwa wajen mace, sai mace ta bi shi ta roƙa Allah annabi ya yi alaka da ita. Haka yake baya sauraranta, duk abin da za a yi masa na sha'awa baya yi. Kin ga wannan rauni ne ga ɗanimi shi, shi baya ne gare shi. To in ya haɗu da mace mai sha'awa da ta fi shi, to zai azabtar da ita ya wahala ita, ba lalle ma auren ya ci gaba da yiwuwa ba saboda akwai cutarwa. Amma aljanna kowa da sha'awansa, cikakkiyar sha'awa. Ita sha'awa ga ɗan adam kamala ne. In mutum ya zama bai da sha'awa bai da lafiya ne. Kamar yanzu idan baka da lafiya kana mura, duk abin da za a toya na sha'awa na jin ƙanshi ba za ka ji ba. Idan mutum bai da lafiya yana mura, duk abu na sha'awa in ya sa a bakinsa bai ji ɗanɗanon ba, bai sha'awar abin ba. Akwai ciwon da zai same ka sai ka ce wallahi ni ba na sha'awar komai, to baka da lafiya. Kenan sha'awa me lafiya ce. Da zarar mutum ya waye gari bai da sha'awa, to ya gamu da ciwo, ya gamu da cuta, Allah ya kiyaye shi. Abin shan ƴan aljanna, abin sha, kun ji na yi magana abinci, ban yi magana tuwo ba ko? To ba zan ce babu tuwo ba, saboda aljanna duk abin da kake sha'awa za ka samu. Da ka yi sha'awa matan aljanna za su tuƙo shi su kawo maka. To ai ba a ma wahala ma ballantana a ce za a tuƙo shi, sai dai a ce mala'iku za su kawo shi kawai a tuƙe. Ga wanda Allah ya jarabe su da son tuwo a rayuwarsu iri na, ni number one abinci na tuwo ne kawai, ba ƙauye ni cikakke. To idan ma mutum yana son duk abin da yake sha'awa na abinci, da ikon Allah tabaraka wa ta'ala da yaddarsa, insha Allah zai samu, ba abin da za ka nema ka rasa. Abin sha nono ne, labanin lam ya taghayyar ta'amuhu, nonon da bai da tsami shine labanin lam ya taghayyar ta'amuhu. Nonon fari sal, baya wari, baya tsami, baya wani kame baki in ka sha, haɗiya kawai za ka yi ta yi, ya bi jiki ya yi aiki. Gagiya irin ta gidan aljanna, giya ta gidan aljanna ba irin ta duniya mai bugarwa ba. Anharun min khamrin ladhatin lisharibin, kogi ne guda na giya da masu sha'awar shan giya ta gidan aljanna, ba mai bugarwa ba. Zaki ne da ita da ɗanɗano sosai. Gazuma wa anharun min asalin musaffa, zuma ɗin nan da kike gani kogi guda ne na zuma, babu ƙudan zuman kuma, kogi ne, zuma ne kawai, za a yi ta ɗiba a yi ta sha kuma ba ta ɓata ciki. Kai a jikin aljanna akwai morewa. Allah ce walahum fiha min kulli samarati, suna da komai, komai na 'ya'yan itace a gidan aljanna, ba abin da ba su da shi. Ubangiji Allah ya mana arziki, babu buguwa, ba a buguwa a gidan aljanna, ba a shiga maye. Duk wani abu na kyama ko wari babu shi. akwai abubuwa waɗanda dan adam Allah ya jarabe shi da su a nan duniya, amma wallahi aljanna babu. Asalan zan jero su a gidan aljanna, ba a fitsari a gidan aljanna, ba a bayan gida a gidan aljanna, ba a tusa a gidan aljanna, ba a gumi a gidan aljanna, ba a haila a gidan aljanna, ba a jinin haihuwa a gidan aljanna, ba a kasa bacci a gidan aljanna, ba a gajiya a gidan aljanna, ba a rashin lafiya a gidan aljanna, ba a shiga cikin kunci a gidan aljanna, ba a kosawa da abu, ba a tofar da yawo, ba a face majina, babu tsoro, ba bakin ciki, babu damuwa, ba bacin rai, ba gajiyawa da kasa yin abu, babu rauni, babu kekasar zuciya a gidan aljanna, babu mummunan nufi, babu hassada, babu fushi da juna, ba a yanke alaka da juya baya wa ƴan uwa, ba a musu, babu alfasha, babu kazanta, ba a fushi mutum shi kadai, ba girman kai, babu riya, babu rudu, babu kullatar wani a zuciya, babu hasada, babu alfahari, babu zalunci, babu wuce gona da iri a gidan aljanna, ba a aikin hajji, ba a sallah, ba a jihadi, duk wani abu da ku sani na tsoron nauyi an gama yi. Allahu akbar, Allah Allah mai haƙuri. Wato duk abin da Allah zai dora mana ya dora mana ne a nan duniya ya jarrabe mu, za mu iya yi ko ba za mu yi ba. Amma da an shiga gidan aljanna, gida ne na hutu kawai. Gumi yana fitowa a jikin mutum a aljanna, mutum yana iya yin gumi a aljanna, amma abin mamaki gumin kamar yadda ya zo a riwaya yana fitowa ne kamar turaren miski. Gumi zai tsatsafo a jikin mutum, kun ga gumin duniya wari yake da shi da bata kaya, amma gumin gidan aljanna yana bubbugunwa ne, yana ba da kanshi irin na turaren miski. To ya maganar rayuwa, yaushe za a mutu? In an shiga aljanna, umrun da'im, baiwar Allah in kin shiga aljanna har abada ne. Dawwamammiyar rayuwa, umrun da'imun baqin la yafna abadan. Rayuwar mutum ba ta karewa, kuma baya dadewa wai da shekaru wai ya tsufa. Ba a tsufa a gidan aljanna, ba a tsufa. Haka kawai Allah ya tsaida mutane a haka, ayi ta jin dadi, kuma har iya dufa ba karshe. Shi yasa aka ce wallahi duniya gajeriya ce, duniya ba ta da tsawo. Hayatun fala maut abada, za a yi ta rayuwa har abada babu mutuwa. Idan an shiga aljanna ba a fita. To ina za ka? Khulud fala fana abadan, ba ranar da za a ce kun fita daga gidan aljanna za ku je wurin. To ina ne duniyar aljanna? Duniyoyi ne, ya ta wuce lissafin rayuwa ce gaba ɗaya, aka canja ta. Shi yasa Qur'ani ya ce wa ma hum minha bi mukhrajina nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, wa ma hum minha bi mukhrajina. Yan aljanna in sun shiga, wallahi ba sa fita. Ya Allah ka tsunduma mu aljanna nan, Allah ka sa muna da rabo. Ya ke ruwa ta ki hakuri, ki biyayya a gidan aure, ki hakuri ki auren, ki hakuri ki bi iyaye ki hakuri ki bi miji ki hakuri ki ibada wannan bayanin da na miki yana nan gaban ki kadan sha Allah ta'ala watakan kin kai zuciya nesa to zaki rabauta da jin dadi na shekarun da ba su da iyaka ki hakuri hakurin ki bai wuce second second ba wallahi har sai Allah ya baki aljanna ya baki albarka ya baki karama ya baki dausayi na gidan aljanna Allah ya tallata aljanna ga maza da mata yace a fafata aje a nema kowa yaje ya nemi aljanna babu bambanci tsakanin namiji da mace wajen neman aljanna ki zo mijinki ya tashi yana ta sallar dare kullun ke kina kwanci a cikin katifa kin watsa bargo wallahi kya zo ki ji shi aljanna ke kuma kina nan kina lalume a gefe mijinki mutun ne mai yawan sallar dare amma ke baki yi da kyar ake tashin ki asuba ki tashi mijinki mutun ne mai yawan azumin nafila amma ke baki yi daga cikin matsalolin da maza suke fama da shi masu addini da ibada Allah ya jarrabu mutun da matar da ba ta son bautar Allah ke ba za ki tashi ki masa abincin sahur amma wallahi ba ki dauki azumin nan ba ke za ki tashi ki mai abincin sahur amma ba za ki dauki azumin nan ba saboda me saboda baki da niyya baki da sha'awa ke baki son ki bautar Allah ke za ki kai mai ruwa yayi wanka ya tashi yayi wanka ya alwala ya zo ya kama sallah da daddare amma ke kuma sai ki koma ki dada rukuwa ki ce in ka zo za ka fita ka tashe ni ke ba ke an dauke miki nauyin sallar dare kina ganin mai gidanki yana ta sadaka yana taimakon mutane ke kuma wallahi ko tuwon da kike tukawa ba kiya iya dauka ki ba wa wani ruwa kin zama zumbulo kakan maruwata ƴaƴanki ma ruwa kike musu ballantana makota ballantana ƴan uwa so Allah ya tallata aljanna a neme ta fafur yanda mai gidanki yake fafatawa ya ciyar da ku ya dauki nauyin ku ya muku duk abin da za a yi to kuma ku je ku fafata kar ki yadda ki bari mai gidanki ya riga ki shiga aljanna ya gama da ke wallahi idan ya riga ki zai jefa za a bashi matan hurul in din nan ke ku kina can kina fama Allah kiyaye a ɗaya gidan kisa akwai matan da ba lalle su haɗu da mazajensu ba an rabu a duniya an rabu har abada ko dai ɗaya ya tafi wuta ɗaya bar ɗaya ko kuma duk a wuta a haɗu Allah kiyaye ko kuma a haɗu a aljanna gaba ɗaya Allah ya sa kisa wata take kuka ta zubar da hawaye idan aka ce mai gidanta ya mutu ta tuno mijinta irin yadda suka yi rayuwa ta ƙauna da soyayya amma yau ya tafi ba ta san a wani gida yake ba kuma wanda ya riga ya tafi ya bar duniya zancensa ya riga ya ƙare kurun ya riga ya ɗauki hanyar da zai tafi ko dai wuce ko aljanna ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya allah ka ba mu kyakkyawan cikawa allahumma aktim lana bi khair allah karama mu da na sani da bakin ciki a rayuwar nan ya allah ya allah ya allah ya allah allah ka samu yan aljanna ne fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب آية تأتي آل عمران آية تدري تسعين بير الله مدوكين سركي yake kwadaitar da mutane cewa shi ba zai tozartar da aikin kowa ba a cikin ku ko namiji ko mace duk wanda ya aiki Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da aikinsa ba namiji ne ko na mace Allah zai bashi lada to ga sunan Allah ya tanar da aljanna yace zan shigar da su aljannatai wanda korama na gudana a cikin tsagargashin su lada ne daga Allah abu ta'ar Allah ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في سوره النحل ايه 94 da 7 duk wanda ya aiki namiji yake ko mace yana mai imani abinda ake da bukata ki imani to zamu rayar da kai rayuwa mai dadi tsarkakakkiya kuma zamu maka sakayya ko zamu musu sakayya na lada da sama da abin da suka kasance suna aikatawa wallahi aikin mu ibadan mu wallahi bai kai mu shiga aljanna ba sai dai Allah ya ninninka mana lada ya ba mu haka annabi ya faɗa babu wani a cikin ku wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna wani sahabi yace ya manzo Allah har kai yace hanni illa an yata ghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl sai dai in Allah ya lullube ni da rahamarsa da jin kayinsa da falalarsa aw ta'ar man amila sayi'atan fala yujza illa mithlaha duk wanda ya aikata mummuna fa ka sani fa ba abinda za a mai sakayya da shi sai mummunan aikin da ya aikata wa man amila salihan min dhakarin aw untha wanda ya aikata aiki mai kyau namiji yake ko mace wa huwa mu'minin yana mai imani Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljanna wadannan masu aiki na kware sune za su shiga aljanna Allah ya samu a cikin su yurzaquna fiha bighairi hisab za a shigar da su a yi musu arziki a gidan aljanna wato ba tare da hisabi ko lissafi ba wani yace fa hayya ala jannati adnin fa innaha manaziluna alula wa fiha almukhayyam ana zaburar da mutane su aikata aiki na kware na shiga gidan aljanna shine masaukin farko insha Allah insha Allah in Allah ya tada alkiyama insha Allah muna kyautata wa ubangiji zato insha Allah zai ba mu aljanna insha Allah insha Allah ya Allah kai mana arziki amma muna fama da abokanan gaba sun ki su kyale mu idan mutun ya riga ya mutu babu shi ba dawowa duniya ya gyara aikin sa nadama ne kawai mutun zai walakinna sabbil aduwi fa hal tara yace na'udu ila awtanina wa naslamu bayan da za mu dawo mu gyara aikin wanda ya riga ya mutu aka binne shi a kabarin nan zancen sa ya kare duk abinda mutum yake na ibada ya rinka ji a ransa yana neman Allah ya bashi aljanna ne ba kamar yadda wasu yan bid'a sufaye suke cewa wai su suna yi wa Allah bauta ne ba dan ya ba su aljanna ba kawai su suna masa bauta dan shi Allah ne a'a duk mai hankali zai yi wa Allah bauta ne dan ya biya shi shi Allah in an yi aiki ba kyauta bane biya yake amma fa in kai tsiya kuma za ka ga sakamakon ka so duk abin da mutum yayi ribar ka shine Allah ya biya ka ba ki ji ana cewa Allah ya biya ba to ai ba aibu bane dan Allah ya biya da mun shi ya alƙawari yace zan biya to sai wani yace baya so a biya shi in ba a biya ka ba wuta za ka shiga ba ya ke yar uwata mai neman aljanna baiwa Allah ina miki wasiya da ki zaman tume wannan sifofi da zan faɗa ki zama sawwama mai yawan yin azumi sawwama shine wata aka sa mata suna sawwama abinda ake nufi da sawwama mai yawan azumi kul aka sa miki sawwama muka kullun kina cin dumame da safe baki azumi sawwama sunan wace mata ne daga cikin matan annabi sifar wace mata ce na'am bari in fara jarabawa ta daga yau wace ce wannan hafsa miƙe kina da kyauta ta cike da ƴan hizba su ganki za a baki kyauta a a an riga ki ga ta wato hafta bayan ta jiwo ta bara ƴan hizba an ganta a to abun san zuciya ya shiga kenan ke ce kika faɗa to ku rubuta sunanta in an zo ba da kyauta in kika ji shiru ki magana annabi ne ya sallama nana Hafsa yar gidan sayyidina Umar ku zazzauna wasu can gasan duk sun tashi hasada ta tashe su kowa ya zauna Aisha za ake so mutum ya je karatu ya rinka riƙewa wata rana wani abu ya shiga tsakanin manzon Allah da nana Hafsa annabi ya ce tafi gida a'a ashe annabi ma yana iya sallamar mace in ta yi ba daidai ba ba laifi ba ne in mace ta yi taurin kai ta yi ba daidai ba a sallame ta zan ba ku labarin wata mata an jima kaɗan mai neman sallama insha Allah da annabi ya sallame ta sai gashi Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya ce a gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama raji'iha kamar da ita fa innaha kanat sawwamatun qawwama maza maza a ga annabi ya mai da matarsa ta ci gaba da zaman aure a gidansa saboda mace shi sawwama mai yawan azumi qawwama to kenan kya iya sa wa yarki suna sawwama ko kuma qawwama in an ce qawwama mai yawan qiyamul layli sallar dare amma don Allah yau matan wannan zamani haka suke matan chatting matan Facebook matan WhatsApp matan Telegram matan YouTube a kwana ana leke-leken waya a zo a kwanta asuba ma ba a iya tashi wata wallahi tana tashi ne da safe saboda albarkacin za ta shirye yara su tafi makaranta amma ba ya tsoron Allah yake tashin ta ba matan wannan zamani da yawan sallar tarawih ma da ashan ba sa yi da yawan su yanzu nan da zan zo in bilahi lahi ina lissafawa za mu zubar da wasu da yawa ba sa sallar ashan saboda sakaci na yi abinci na gaji na yi waye na yi waye a'a nana Hafsa Allah ya sa an mayar mace da aurenta saboda yawan sallarta da azuminta ashe Allah zai iya rike miki aurenki a wajen mai gidanki idan kika zama sawwama qawwama mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare mazan yanzu wallahi sai da tsayuwar dare duk wanda take so ta kafe mijinta ta rike shi to sai ta rinka tsayuwar dare ki tashi ki ta sallar ki zuba shi a cikin addu'a ya Allah ya Allah ya Allah ka dora ni akan mai gidan nan nawa Allah 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 ka taimake ni akan sa duk ya halatta ya Allah ya Allah ka sa kari ya rinka ganin aibuna Allah ka sa mu rinka samun hadin kai da daidaito Allah ka jarrabe shi da masifar bala'in zunzurutun tsona fiyalata warai kuwa ki jero kalmomi in mala'iku suka ce amin shikenan wallahi sai ki ganshi kawai a tafin hannunki ta wani ta wani mata ce ba ta da kirki take ce masa ka sake ni bini-bini iya mata wani abu sai ce ka rabu da ni ka sake ni sai ce wallahi da kin san halin da kike jefa ni a ciki in kin gaya min kalmar nan gigita ni kike da kin ce in sake kin nan sai in gigice in fita daga hayyacina ba zan iya rabuwa da ke ba a rayuwa in dai ina rayuwa ba zan iya rayuwa ba ke ba kin ga wannan Allah ya taimake ta ya gama narkewa a kanta kawai sai ki kama hidima kawai Allah ya baki fulawa a hannunki ki tukuikuye ta in kin ga dama ki cincin in kin ga dama ki dan wake da ita in kin ga dama ki funkasau in kin ga dama ki dan malele in kin ga dama ki waina fulawa ce sai yanda kike da ita Allah sa ma zan ku zuna mu fulawa a hannunku la ilaha illallah <laughs> wani yace mallam irin wannan fa bai kamata ba gaskiya a rinka nuna musu su rinka addu'a Allah ya danne mu akan su to akwai matan da ba ta so mijinta ya zamanto mai laushi a hannunta ba ta so shi ma namiji in ya so ya tashi da daren ya salla Allah ya saki zama auduga a hannunsa to shi ma ya ga dama ya je to ina miki wasiya yake yar uwana kina san aljanna ki zama sawwama ki zama qawwama ki zama qanita mai da'a kenan ki zama mu'mina mai imani ki zama ta'iba mai tuba ki zama shakira mai yawan godewa miji mai yawan godewa Allah shakira kenan yau dai ga sunan niki nan ina ta baku sawwama qawwama qanita ta'iba shakira sabira ki zama mai hakuri ai dole sunan nikin akwai ki zama muti'a ban taba jin da ana cewa muti'a ba a sa muti'a ba amma ana nufin mai da'a muti'a li rabbiha wa muti'a li zawjiha mai wa mijinta da'a mai wa mijinta da'a mai wa Allah da'a mai wa mijinta da'a ki zama mu'addiya mai mu'addiya mai sauke nauyi mu'addiya li fardiha mai bayar da farillan da Allah ya dora mata na biyayya ga miji da da'a da bautar Allah waccan matan da nace zan baku labarin ta ban gaya muku ita ba kun bane na wuce subhanallahi mace mijinta yana son ta iya so dan mu har muna zargin sa ma soyayyar da yake mata ma ta yi yawa amma da yake mace mace ce sai da ta nuna masa ita mace ce ta juya masa baya ta kama ya kasa ya auro ta yana da mata ta nuna a tafar sai ya rabu da uwar gidansa kin san akwai matan da idan an auro su su kuma babban burin su kori ta gidan wannan mata mai wannan dabi'a ba ta da kirki duk matar da za ta zo ta kori wata ta shigo gida dan ta kori wata ba ta da zuciya mai kyau ba ta da dabi'a mai kyau ba ta da hali mai kyau kuma wallahi hajiya ina gaya miki karki tunanin wakin shekara 20-25 30 da mai gidanki billahi alazim in yaje ya auro miki fitananniya sai ta kore ki ko shekara 20 din ne ko 30 ne akwai mata shedanu makirai sai kiga mutun shekarar sa kusan 30 da matar sa amma wallahi yaje auro wata bazawara fitananniya wallahi sai ta raba ki da gidan nan kina gani kina kuka ƴaƴanki suna kuka zaki bar gidan nan so ki rike mijinki da ya fara tunanin zai aure ki fara kunshi da kin ga alamar mutumin nan neman aure yake yi ki fara wanka da gyaran jiki a rinka masa miyar da baya tsammani kyakkyawa lafiyayya wani yace ai tunda na fara gaya mata ina neman aure naga ta dau siti mace kenan wuka ce wata take wasa wata ita mace wuka ce wata ke wasa wata duk wanda yake da wuka gwardo a gida wukarsa ta dasa shi ba ta da kaifi to ya nemo wata wukar ya goga mata ya gurza sai kiga ta miƙe ta tashi ɗaya ta kaifa ɗaya duk wanda yake da matarsa ta yi sanyi ba ta abubuwa ta miƙe kafa ba ta yin abin da ya kamata to ya nemo mata wata ƴar uwa abokiyar zama da za ta gurje ta ta tashi ta daga bacci wani yace ta ai mallam tunda nake ban taba sanin matsayin matata uwar gida ashe mace ce ta gari yace wallahi ban sani ba sai da na ƙara mata kishiya matan nan ta miƙe mun yi shekaru da ƴaƴa sun girma sai gashi mata ta zama ta dawo budurwa nace wuya ta ga masiba ya auro ƴan matan nan ne na zamani masu bala'in gwalangwaso masu mallake miji kana lafiya ya gajiya ka dawo ka lauto zo mana ina san ganinka yana ɗakin uwar gida za a yi ta kiransa a zo ana san ganinsa tace wa ƙawayenta tab ai ni kam zama bai same ni ba yace wallahi mallam in nazo wutarin gidan nan naga uwar gidan nan ta sai in dauka wata gangariyar budurwa ce aka zo aka aje mu ta sha make up ta sha gyaran jiki ta gyara abin nan kunshi da lalle da fesa turare da jambaki da gazal da hoda hadda ta banza yace wallahi idan zan fita yanda ka san yarinya mace tana yi wa mijinta da shagwaba za ta biyo ni matan nan tsofai tsofai da ita ta biyo ni ta sayi turare kala kala sai saboda baki sisi na ta mata yace sai mun zo za mu rabu da ita zan shiga mota sai ta tsaya ina son ganin ka sai ta daga mai hannu sai ta fesa mai turare daga hular ka fi gyara rigar ka fi ta fese shi yace wallahi sai naji ina son ta sama da amaryar ah kwarai kuwa ai shi ne miji kamar jariri ne ai inda akai mai hidima nan yake miƙe kafa ki zauna dai kina ga darawar shekarunku 30 shekarunku 20 ayyo shekaran mu bakwai ni me za ta gaya mata yar iska za a kawo ta ki je kina cewa yar iska yar shekara ɗaya da mijin za ta mallake shi anan na gaya muku akwai mutumin da wallahi duk dare in yazo ɗakin uwar gidansa 12 dare ya gama bacci sai koma ɗakin amarya aka tambaye shi yace wallahi magagin bacci ne yake gama shi kullum aka ce yanzu alhaji kullum sai kai magagin bacci kullum yace wallahi shi ne dare da 12 ta inda ya ɗakin uwar gida yake to baccin ya ishe sai da ɗakin amarya amma in yaje ɗakin amarya kuma ko asuba baya fita kibi a hankali wallahi akwai mata makirai in suka zo gida mai lalace mu za su tashe ki daga aiki ki ga namiji ya zo yana cewa ni wallahi in ba mallar rurar saboda ƴaƴawa ni wallahi ni da wamu mu rabu ma wallahi ai an gaba da ke inda kika fara zaman ƴaƴa a wajen miji inda kin ji miji yana cewa kina zaune ne dan ƴaƴanki to kin yi aspire kin yi aspire yanzu kina cin albarkacin ƴaƴa ne ki kokari ki farfado ki taso zama bai kama ki ba baiwa Allah ai aiki a fafata gidan mijinki nan ne aljannarki nan ne wutarki kuma nan ne rayuwarki duk wacce ta bari gidan mijinta ya kubuce mata wallahi tallahi ina ga muku za ta yi rayuwa ta wahala ta kunci so ki zama mai bin mijinki bai mijinki da ita wacce baiwa Allah mijin yana son ta yana kaunarta ta samu wuri kawai sai ta fara masa hauka kaza 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 ta fara masa rashin kunya kaza 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 sai ta fashe masa da kuka da ihu a gida kaza kaza ni ka sake ni ita ba ta bada mani zai sake ta ba yace bari zan yi maganinki wata rana gari ya waye karfe 8 ta gama cin dumamenta ya nade takarda ya bata yace to kama hanya ki tafi garin ku da mai yar kauye ne sai da aka je kauye a garin su ma sai an yi tafiyar kauye aka dauko ta yace hada kayan ki fita yace wallahi mallam ina ba takarda ita fa tace na sake ta da daddaren nan kwana ta yi tana min ihu tana zagi na tana zagin uwar gidana tana zagin ƴaƴana tana ce min ban da zuciya na rasa me take so mata yace na tsaya ban yi bacci ba na ji makota suna ta jin mu na ce gobe zan yi maganin matan nan zan yi takin ɗinta by surprise ya samu takardarsa lafiyayya fara sol da biro mai ji gari yana wayewa ya rattaba mata wallahi yace ina ba ta takardar nan kawai sai ga hawaye suna ta zuba yace mallam sai ba gashi ta zo ta tsuguna tana ban hakuri ba minti 15 dan Allah kai hakuri abu ne na zuciya ka san mu mata sai an yi hakuri da mu yace ƙarya kike yi sai kin dai gidanku yace ya za a yi mallam nace a ka ba ta hutu dole sai ta je gida ta dandana zaman gidan nan tukunna sai ta gane muhimmancin ka amma kai ta yanka maka rashin mutunci da rashin hankali ka sallame ta kuma ta zo ta rena ma hankali a take minti 10 ta zo ce kai hakuri a zan yi hakuri sai kin je gida tukunna ki je ku yi kokawa da ke da mahaifiyarki ku buga ki ga ya zaman gidan yake babanki ya fara cewa wai ke yaushe zaki koma ne to nan ne zaki gane gidan miji yana da dadi akwai wanda bai san cewa yana cikin ni'ima ba sai an girgiza shi an motsa shi irin wannan ladabtarwan yana da kyau maza su rinka yi wa maza mata duk mace mai taurin kai maranci mai rashin hankali ki zagi miji ki zagi uwar miji ki ga yawa miji bakar magana duk abin da gida maki to ya kamata a ladabtar da ita a shari'ance ba laifi bane to ya ke bayo Allah kina san aljanna to ki zaman to mai bada haƙƙi mai karantar da ƴaƴanki mai shiryar da ƴan uwanki mai nasiha ga abokan zama mai kulawa da haƙƙin makotaka mai biyayya ga iyaye mai tausayin uwarta mai yi wa kanta hisabi mai bibiyar zuciyarta mai haƙuri da kame baki da rashin surutu da tauna zance idan za a furta insha Allah in kin dauki wannan sifa to ruhinki ranki zai ta yawo a gidan aljanna koda kina cikin kabari yana da kyau duk matar da take neman aljanna to a gane ta da daren ta lokacin da mutane suke bacci ba aljanna ke so ba to a gane ki da daren ki mutane suna bacci ke kuma kina tsaye wata mata ai ta burge ne tace wai tace hauka nake yi wannan rayuwar ta zamani mazan wannan zamani in zo in zauna in kwanta in ta bacci tace ai namiji wannan zamani sai ka sashi a kiyamul layli shine maganin sa addu'a ita ce zan maka addu'a ta fitar hankali ta yanda ba yanda za a yi muna nan a liƙe namiji ya zo ya tara maka ƴaƴa barkate ya tara ma ƴaƴa barkate kawai dare ɗaya zo rubuta ma takarda ya sallame ka ka zo murhun da zaka ringa kosan sayarwa ma ya gagare ka ki ga mace tana ta rabe tana kame in kin fara zuwa ziyarar gidan mutane ma sai a ce kar ku bar ta ta ringa zuwa ta kashe auren ta za ta zo ta kashe auren wanci to sai an yi addu'a akan su a gyara hali kuma ya addu'a roki Allah akan su mace mai neman aljanna ana gane ta da rananta lokacin mutane suna cin abinci ita kuma tana yawaita azumin nafila litinin dinki da alhamis dinki bakinki a rufe yake kirf kullum billahi alazim sai dai miji ya ganki Allah sai dai miji ya ganki ya kyale ki insha Allah tunda ku annabi ya saki na Hafsa Allah ya ce i dawo da ita saboda tana yawan azumi tana yawan sallar dare to ke ma ki sani kin samu makami da zaki samu gindin zama a gidan mijinki tunda sallar daren da kiyamul laylin zai gyara miki halinki da dabi'arki bai zai miki sakin wulakanci ba ba za ki rayu rayuwa ta kaskanci a hannunsa ba ana iya gane ta lokacin da mutane suke dariya ita kuma tana kuka tana tuna aljanna tana tuna wuta tana da shiru lokacin da mutane suke surutu kayya kayya cha 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 ita kuma za ki ga tana da kamewa tana da khushu'i daga an ganta an ga alamar tsoron Allah da ta gawa mace mai neman aljanna tana yawaita kuka a sujjada tana yawaita zubar da hawaye in ta tuno da makomarta qalilatul kalami ba mai yawan surutu bace ita ba ta da magana da yawa mace mai neman aljanna tana da sassauƙan hali da kyakkyawan mu'amala da mijinta da iyayen mijinta da makotanta da abokananta ita ce in ta mutu zaki ga duk unguwa sai an yi kuka yara su yi kuka manya su yi kuka tsofaffi su yi kuka iyayenta su yi kuka ƴan uwa su yi kuka makota su yi kuka saboda halinta yana da kyau ko kun sani akwai irin wannan matan to irin su ake so ki zama ba wacce in ta mutu za a yi farin ciki ba kar ki zama mai ƙasar sha'ani kar ki zama mai almubazzaranci kar ki zama tuka za mai shegen yawo kin shiga can kin tsallaka nan ba kya zama a gidan aure da miji ya fita ke ma kin fita ya sani ko bai sani ba da yaddarsa ko ba yaddarsa ba kar ki zama mai fusatar da mijinki duk mace yar aljanna ba ta fusatar da mijinta ita fushi a kanta ba ta yi kar ki zama mai firgita miji mai tada hankali wallahi ko jiya wani yayin waya yace min wallahi mallam na aure matata yau shekaran mu kusan biyar ko kaza yace wallahi bazan iya tunawa ba duk satin duniya sai mun yi fada da ita yace ni dai a tarihi in tuno akwai wani sati ɗaya da muka zauna lafiya da wannan matar babu yace kai wani lokacin yanda ka san timetable ne da ita duk kwana uku sai ta yi bala'i ta tsokale ni ta can ta tada hankali na nan wani lokacin a yaga mun wani abu dan dai na yi masifa wani lokacin ayi yace na kasa gane wannan wani irin aure ne wannan yace wannan matar waye zai iya zama da ita waye zai iya zama da wannan mata mafadaciyar mata matar da bata da hakuri to wannan ba sifar mata yan aljanna bane ba ya alfasha rashin kiyaye amana aure yar aljanna la ba wanda ya santa sai mijinta magana wallahi sai da larura za ta yi da wani wanda ba mijinta ba mijinta yakan kwanta yayi bacci hankalinsa a kwance ya je duk inda zai je bai damu ba saboda ya san ya bar mata abida mai tsoron Allah mai kamewa idan mace tana da kamewa tana da tsoron Allah wallahi hatta ƴaƴanka mata baka da garanti kana da garanti akan kai tafiya ka tafi ka batta da su amma ballaga zar mace billahi alazim za ta iya barin yaranta ƴan mata masu je su lalata su dawo saboda ba ta da kimti karki zama mai annabi manci karki zama mai daga sauti wa mijinki matar aljanna ba ta wannan matar aljanna ita ce kullun zuciyarsa zuciyarta muta'alliqun bi rabbiha zuciyarta a rataye take da ubangijinta ba ta rabuwa da Allah da ta tuno za ta yanka tsiya sai ta tuno Allah yana kallonta mace ta aljanna ita ce allati tuhibbu zawjaha inda ghiyabihi ko mijinta baya nan tana son sa ba wai soyayyar baka soyayyar ido wallahi ni kaza ana maka shagwabar banza amma in ka tafi a yake ka ita ce matar da ko gidan iyayenta ta je sai ta nuna tana son mijinta mata kirki ita ce matar da za ta je gidan surukan mijinta ma'ana gidan iyayenta ana sukan mijinta ana zagin mijinta ta bata rai akwai wanda ta ce a wani karin ta yazo yana ai mara mutunci ne dan iska ne ta ce ka daina zagin mijina kaji ba na kawo shi ne dan a zage shi ba na kawo maganganunsa ne saboda ai mana sulhu amma ina son kayana haduwa wato a gidan ne aka hadu wani abu ne ya faru tsakaninta da miji sai ta ga gaba ɗaya duk an tare an goyi bayan ta ana ta zagin miji ko miji bayan wannan ya zaga wannan ya ci mutunci kun san ana wannan abun a hadu a gida ai ta zagin miji da ta ga za su kashe mata aure ta ce a ni ba abin da ya kawo ne ba kenan a daina zagin miji na to kin ga wannan mai soyayya ta gaskiya ga mijinta kenan amma shedaniya wuta ma za ta karawa da fitir ma ta ce ai ba kuma sani ba sai an gama zaginsa an gama cin mutuncinsa shi kenan kuma daga baya ta zo tana raɓa-raɓan banza ku daina bai da kyau mutum ya zama mai hali mai kyau mai son mijinta yana nan ko baya nan wata yanzu duk wani abin da ya faru in dai har ta tafi gida to mijinta bai da mutunci a idan gidansu wannan wallahi ba shari'a ba ne wannan ba daidai ba ne Allah ka kiyaye ya Ubangiji ka ba mu ikon kiyayewa waɗannan dokoki kuma ka sanya mu cikin waɗanda za su shiga aljanna farkon shiga kuma ya Allah tabaraka wa ta'ala kai mana arziki ka faranta mana da yafe mana zurbanmu kafin mu mutu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gobe insha Allah za mu fara kawo muku tarihi da labarin mata da Allah ya musu albishir da gidan aljanna wance yar aljanna ce wance yar aljanna ce wance yar aljanna ce wance yar aljanna ce kuma da duk sifofinsu da ayyukan da suke aikatawa suka samu shiga gidan aljanna Allah ya muku albarka, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya amfanar da mu, ya sa mu cikin imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد